Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 18 ga watan Afrilu akan mitoci da suka hada da 19:31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Mukilli ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Gwamnatin Trump ta tsara tsauraran matakan tunkarar Koriya ta Arewa cikin 'yan kwanakin nan. Firaministan Turkiya ya maida martani jiya Talata ga masu saka ido na tarayyar Turai waɗanda suka yi zargin an yi magudi a zaben raba gardamar ƙasar. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan wani umarni na ɗaukar 'yan Amurka aiki da kuma sayan kayan Amurka.
To, ko bayan ko gaba jin labaran duniya za ku ji cewar rundunar bada kariya ga farin hula a Najeriya ta kama wasu mata biyu da ake zargin su 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Kwamandan rundunar Ibrahim Abdullahi ya ba da ƙarin haske a kan matan.
Fatima horanta uku mazajen su uku ita ma wannan ita ma su uku ta yi aure. Ita Fatima tana da juna biyu kuma abin Allah bai dai tana tare da wannan mugun ciwo a binciken mu da muka gani.
Ana ci gaba da kuma cece kuce akan makudan kuɗi na kuɗaɗe na ƙasar waje da hukumar EFCC ta gano a birnin Eko. A yayin da hukumar NIA mai kula da wato harkokin sirri na ƙasa da ƙasa a Najeriya take cewar waɗannan kuɗaɗen nata ne.
Ina ma'aikata su wanda suke tsaye suke lura da kuɗin nan ya ba same su ba har aka fasa na gidajen aka shiga aka fasa sai din nan aka zo aka fidda kuɗi daga baya suke cewa nasu ne.
A ƙasar Ghana kuma Imran Abubakar mai fashin baki akan harkokin siyasa ya yi mana sharhi akan kwanaki 100 da shugaba Akufo Addo ya dare akan ƙargar mulki. Sa'annan kuma akwai shirin demokradiyya da Sahabu Aliyu zai gabatar. Amma fa duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya ga labaran. Gwamnatin Trump ta tsara tsauraran matakan tunkarar Koriya ta Arewa cikin 'yan kwanakin nan. Tana mai cewa ita fa ta gaji da take-taken Koriya ta Arewar a famar da aika dade ana yi ta tsaida niyyar Koriya ta Arewar ta kirkiro makaman nukiliya. Ba za mu huta ba, ba kuma za mu haƙura ba har sai mun cimma burinmu na kawar da nukiliya a yankin ruwayen Koriya, a cewar mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence a birnin Tokyo jiya. Tun farko yayin da ya yada zango a birnin Seoul na Koriya ta Kudu, ya ce zamanin bi a hankali ya fa wuce, inda yake nuni da salon gwamnatin Obama na taka tsantsan a matsayin wata dabara. Ziyarar da Pence ya kai Arewa maso gabashin Asiya ta zo ne a daidai lokacin da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro Laftana General Herbert Raymond McMaster ya gaya ma kafan labaran ABC News cewa muna iya ɗaukar kowane irin mataki a Koriya ta Arewa. To sai dai duk da haka, McMaster ya bayyana fatan ba za a kai ga ɗaukar matakin soji kan Koriya ta Arewar ba. A wasu tagwayen saƙonnin Twitter na kwanan nan, shugaba Trump ya bayyana Koriya ta Arewa da wata fitina mai neman tayar da masifa, sannan sai ya caccaki manufar Obama ta wajen rubuta cewa sakamakon kwanaki 90 na farko a shugabanci na sun fallasa gagarumar gazawar manufofin waje na shekara 8 da suka gabata.
Firaministan Turkiya ya mayar da martani a jiya Talata ga masu sa ido na Turai waɗanda suke zargin cewa tana yiwuwa an yi wani cogin kuri'a sama da miliyan 2 a zazzafan zaɓe na raba gardama da aka yi a ranar Lahadi na ƙara ma shugaban ƙasar iko. Da yake mai da martanin game da sukar da kwamitin masu sa ido na tarayyar Turai suka yi, Binali Yildirim ya ce lokacin muhawara kan sakamakon zaɓen raba gardamar ya fa wuce, ya kuma ce abinda jama'a suke so ya bayyana a rumfunan zaɓe. Ya mai da martanin ne game da wato kiran da 'yan kwamitin suka yi na cewa a binciki wato zargin tafka magudi wanda masu sa idon da dama ne suka ce a yi wannan abu har sai ya kai ga kiɗa ya ƙuri'u marasa wato sahihanci da ya kai miliyan 2 da rabi. Alif Kurum, wani mamba ne na kwamitin sa'idon dan asalin ƙasar Australia, ya ce adadin ƙuri'u marasa sahihancin zai iya ninka adadin rara na ƙuri'u da ainihin shugaba Rajab Tayyip Erdogan ya yi nasara da su.
To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan wani umarni wanda zai sa ya zama da wuya kamfanoni su ɗau ma'aikatan wucin gadi daga ƙasashen waje. Umarnin wanda ake kira umarnin saye na Amurka ɗaukar Amurka aiki zai fara aiki ne bayan wani tanaji da ke tafa da shi ya kwaskware tsarin takardar visa ta H1BS. Takardar bizar ta H1BS ta amince ma kamfanoni musamman ma na fasahar lataroni su ɗau ƙwararru daga ƙasashen waje su yi aiki a Amurka na tsawon shekaru uku. Kowace shekara akan ware gurabe 80,000 ko 95,000 na ɗaukar irin waɗannan ma’aikatan, inda gurabe 65,000 na masu digirin farko ne, a yayin da kuma gurabe 20,000 na masu digiri ne na biyu ko ma fiye. Za mu yi amfani da abin da dukkanku kuka sani sosai, ana kiransa guduma, a cewar Trump yayin wani jawabi a kamfanin Snap on Tools da ke Kenosha, Wisconsin a jiya Talata. Gwamnati za ta ɗau matakin ganin cewa kamfanoni na nuna shaidar cewa irin waɗannan biza ana baiwa ma'aikatan da suke da matuƙar ƙwarewa ne a ɓangarensu.
To sai kuma wannan labari da ke nuna cewa jigajigan siyasar Amurka ciki hadda shugaba Donald Trump na dako abinda zai faru tun daga jiya Talata a zaɓe na musamman a majalisar tarayya a jihar Georgia ta kudancin ƙasar, don akan kushin akwai wata wato manuniya game da yadda ake gadin gwamnatinsa mai tsawon watanni uku zuwa yanzu. Trump da bai yi kamfe ba wato ɗaya daga cikin 'yan takarar Republican a zaɓen wanda ake yi a yankin wato a yakin ko kuma a yankin attajirai mai wato rinjaye kenan 'yan ra'ayin riƙau na wani ɓangaren birnin Atlanta. Ana takarance kan wata kujera da wato da 'yan Republican suke riƙe da ita tun daga shekarar 1978. To amma daga bisani Trump ya bi sahun masu bin kadin wato sabi ta wajen amfani da wato kwamfutarsa, inda ya yi caccaka wanda ke kan gaba a kan takarar da mutane 18 ke yi. Wani sabon ɗan jam'iyyar Democrat ne da ake kira wato John Ossoff, wanda wani wato mai fim ne kuma wato tsohon hadimi a majalisar tarayya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Rundunar bada kariya ga fararen hula ta Civil Defense a Najeriya ta kama wasu mata guda biyu da ake busu zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram ne a lokacin da suke kokarin kai harin kunar bakin wake a lokacin da ake bikin Faska ta wannan shekara wato a birnin Maiduguri kenan. Ga wakilinmu Haruna Dauda daga birnin Maiduguri da ƙarin bayani.
Waɗannan 'yan mata biyu dai dukkaninsu su zuci 'yan shekaru 15-15 ba, amma suka ce dukkaninsu sun yi aure sau uku kafin a dinga kashe mazajensu ɗaya bayan ɗaya, wasun su kuma ba su san ma inda mazajen nasu suka shiga ba. Kuma dai irin ƙarin bayani da kuma dangane da manema labarai game da waɗannan 'yan mata.
Wannan 'yan matan da kuka gansu Fatima da Amina, wanda aka kawo su cikin tashan Borno Express nufin su yi ta'asa. Shi ne muka kamo su, za ga ita Fatima auranta uku, mazajen su uku, ita ma wannan ita ma su uku ta yi aure. Ita Fatima tana da juna biyu, kuma abin Allah wai dai tana tare da wannan mugun ciwo. Bincikenmu da muka gani a kungunan nuna muku takardun asibiti, muka kama su a tashari, an zo an aje su, an san lokacin hutun Easter akwai nufin da ake so a yi nan tashin jama'a masu tafiya za su taru aka ce su zauna za a je a kawo abin da ake so a yi amfani da su
kamar waɗannan mata an yi magana cewa ɗaya daga cikin su mata na auren ɗaya daga cikin komandojin Boko Haram kamar kun gano wannan binciken da kuka gudanar
eh kware ko da bakinta ta hadi tace Mamman Nur dama an ta samu lokaci za ta je har wajensa kuma take kiran mu arna ai kaga amma ta ki hutowa ta faɗa muku lokacin muka kawo su sun ki cin abinci sai da muka tallashin su da komai sannan suka yi da suka fara cin abinci
na kuma zanta da waɗannan ƴan mata da suka tabbatar mai da bakin su cewa kowace daga cikin su ta yi aure da yayin kungiyar Boko Haram din har su uku uku amma yanzu akan sun gaji da irin wannan lamarin ne ba ma dai abin da suka shaida mu
me sunanki
Fatima Muhammad Kabir
okay me kika zo yi a cikin Maiduguri
na so ni ne dan in huta in ji dade rayu
har tsawon wata nawa ko shekara nawa ko ya san bisa
shekara na biyu ne as
kin taba aure aka ce nawa san bisa ma
eh insha Allah na aure na ma uku ma a san bisa
da su wa kika aure
dayan sunan shi Abdurrahman amma shi ya je kasan waje aka ce eh dayan kuma sunan shi Malabi shi din aka ce bincike ne yaje amma shi din yana wana Bauchi yanzu haka yana Bauchi dayan kuma ni ne na bar shi na
kamar an taba kashe mutane a gaban ki ganin cewa kina tare da su kina auren su har maza uku
kika aure na gani so daya din sun ce ana haddi wai ya sha kwaya ne sun kashe sun yanka na gani
a wani gari
a can Sambisa a wannan
a dajin Sambisa
kenan eh a dajin Sambisa Sabil Huda
Sabil Huda kun taba haihuwa da su
a ni yanzu haka ina da ciki ne ban haihu
shekaran ki nawa
shekara 15
kefa amin sunan nake
Amina Salisu sun kai mu handa guri kamar prison ne suka je suka aje mu
a wani gari kenan
a gulo
ya ka shekara nawa yau
shekara na biyu suka kai ni jeje shekara na 14
auren ki nawa
aure na uku
Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ku tausaya ku agaza wadanda kukai
ga madalla a gaida Haruna Dauda ana kuma ci gaba da cici kuce akan kudaden kasashen waje da suka kai naira miliyan 15,000 wanda hukumar EFCC ta gano a wata gida a birnin Eko birnin wato jihar Lagos kenan wata kotu a birnin Eko ta bada umurnin cewa aje waɗannan kudaden har sai lokacin da za ta tabbatar da waye mai kudin a yayin da hukumar EFCC kuma ta mayar da kudaden zuwa babban bankin Najeriya wato har wannan lokacin har lokacin da za a kammala walwale ta kaddama akan wake da kudin ga Umar Faruk Musa da rahoto akan haka
an je ambaci waɗansu mayan ƴan siyasa da waɗansu mayan gwamnati da ta gabata da kuma gwamnati a yanzu a cewa wai kudin nasu ne yayin da hukumar NIA wato hukumar da ke kula da sirrin ƙasa da ƙasa ta Najeriya take ikirarin wayannan kudaden nata ne akan haka wata kungiya da ke fafutukar yaki da cin hanci da rashawa wato National Coalition for Peace and Mobilization karkashin jagorancin Dr. Ahmed Saleh ta ce lokaci yayi da ya kamata a tantance gaskiyar wanda ke da wannan kudin bisa ga kafa komite na musamman domin tabbatar da gaskiya na wayanda ke ikirarin kudin nasu ne
to mu a ganin mu muna ganin cewa dama wannan kudaden kamar aje su da na zabe ne ko na siyasa da za a yi da wannan da wuce ta 2015 to da haka din ne muka sake wata da binciken mu muka zo muka ga cewa wannan abin da yake fama da shi din nan kamar wata hanya ne aka biyo tunda dama can muna ta kora su muka ce wayan na gwamnati ne ta su da kawo wanda za su zo su tabbu mutane aka ci aka bar su to aka kwanta ne bayan wannan shugaban NIA din nan cewa saboda ya dan musu wasu wato kamar coverage ake cewa yanda za a yi da ga cewa a ce nasu ne saboda ga yanda za su yi a ga cewa an rufe musu wannan maganar din to amma gaskiya maganar shi ne mu kira mu ce yi da babban murya cewa ya nada kwamiti na musamman wanda za a yi bincike wannan jam'iyyun da suke cewa dama kudaden su ne ya aka yi lokacin da ake wannan ba da jawabi ko ake cewa briefing na ma'aikatan su sun saka shi cikin wannan report din su ne
Dr. Ahmed magana ita ce idan hukumar gwamnati ta ce kudi nata ne baka gani ya kamata a ba da wannan hakken koda na wucin gadi ne kafin a yanke hukunci cewa ƙarya ne wannan hukumar gwamnatin take ko kuma bata bi ka'ida na aje kudin da dai sauran irin zarge-zargen da ake yi ba a yanzu wanda shina ta kawo rudu da hayaniya a cikin kokarin da ake na a tabbatar da gaskiyar masu kudin nan ko wanda ba nasu bane
shi yasa ɗan Najeriya suke ta sauri irin su wasu activists suke ta magana cewa shugaban ya fito ya yi magana jawabi a kai aka ce ba yanda za a yi mu kira mu ce muka ci ba yanda za a yi shauri a gaggauta ayi wani jawabi a yanzu dole sai ai bincike a dauki lokaci a tabbatar da kira wannan agency din kuma kiran nan ba za ta yiwu ba sai an nada wata committee ta musamman daga gwamnati tarayya a zauna sai ai bincike ya aka yi wannan kudin nan nasu ne ya aka yi kudin nan kuma aka je aka ajeta wani rubu daban an bar office su da su suke da tsaro fiye da wancan wurin kuma kafin su iya su je can din ai sun riga sun dauki mataki na musamman da bincike da wasu abubuwa kafin su je wurin ina ma'aikata su wanda suke tsare suke lura da kudin nan
gwamnatin tarayyar Najeriya tana nan tana jiran a tattara rahotannin da ta bukaci a yi kafin a yi wani matsayi ko a yi wa al'ummar Najeriya bayani Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya
kudi a kashe ne sau da hanya
madalla a gaida Umar Faruk Musa a kasar Ghana kuma a ranar Litinin ne mataimakin shugaban kasar Dr. Mahmud Bawumia ya ambato nasarori da gwamnatin shugaba Nana Akufo-Addo ta yi a daidai lokacin da take cika kwanaki 100 bisa karagar mulki. Jawabin Dr. Bawumia a cewarsa wato sun yi nasarori 103 tsakanin kwanaki 100 akan mulki. Wannan abu da ya janyo ra'ayoyi daban-daban a nasa fahimta kuwa. Imrana Abubakar mai inkiya wato Malam Bawa ya yi sharhi akan wannan batu yana ce mana
idan ka duba akwai al'aura da ita gwamnati ta dauka cewar za ta maido da allowance na wato titoci da masu abin sana'an jiya wato nasu kenan duka an maido da waɗannan allowance din kuma akwai alƙawarin ta dima wato cewar za a sami wato karatun babban secondary senior high school kenan kaga za a fara shi a wannan shekara wato idan ka duba akwai alƙawura da ita gwamnati ta yi wanda kasafin kuɗin da aka gabatar zaka ga an sa su a ciki to kaga anan a iya cewa ta sami nasara ƙwarai da gaske to amma maganan kalubale da kake magana anan kaga akwai wata runduna da ta kunno kai dan bangar siyasa Delta Force kenan akwai kuma wata ma da ta kunno a yammacin kasar nan da ake kira wannan Western Crocodile to waɗannan abubuwa to ne wanda muke bani tsoro shine na Western Crocodile din nan ganin cewa to anan ne ake da wato albarkar man fetur idan kai la'akari da irin abubuwan da ke faru a Najeriya to take ganin kamar ya kamata har tara ƙwarai da gaske kada tun ba a je ko ina ba irin abubuwan da ke faruwa a wasu kasashe ya faru a wannan kasar tamu
irin kalamai da ainihin mataimakin shugaban kasar yayi yake cewa kwanaki 100 da suka yi sun samu nasarori 100 me zaka iya cewa kai irin batutuwa na
to duk gabaki daya to nasarorin kenan da a iya cewa dai sun samu alal hakika domin idan kai la'akari da maganar da shi mataimakin shugaban kasa yake kaga ita wannan gwamnati ta MPP ta kafa tarihi da sauran gwamnatoci a baya da ba su abin nan ba idan ka duba kasu a samu watanni uku da hawa kan karagar mulki ta iya ta fito da ministoci gabaki daya da mataimakansu da komai gabaki daya wannan nasara ce da a iya cewa ita wannan gwamnati ta samu
to yanzu bari mu duba kaman lamarin tsaro da kake magana kana ganin ta wani hanya ce kamata wannan gwamnatin ta fito ba wannan abu
ito kaga alal hakika wannan al'amari dole gwamnati ta yi tsayuwa ta daka kwarai da gaske ta tabbatar da cewa doka zai yi aiki sosai sosai don waɗannan ƙungiyoyi a cikin wannan gwamnati suke kunno kai ba wasu ƙungiyoyi ne ƴan tawaye ba a'a wasu ƙungiyoyin da suke ganin kamar an musu alƙawari cewar za a sama musu aiki suke ganin kamar an yi naɗe-naɗe ba a waiwaye su ba to ina ɗaya daga cikin abubuwan da ya harzuka su suke son su dama lissafi to wajibi ne gwamnati ta yi tsayuwar daka ta tsaya da ƙafafunta da tabbatar da cewa kowaye yake so ya mutu abin da shiga hanci da gudundume ta fyaco shi gabaki ɗaya don kowa da kowa ya gani.
Madalla a gaida Malam Abubakar wato Imran kenan ko kuma Malam Bawa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma karfe 1:19 na dare kenan to ga kuma shirinmu na gaba da bokaradiya
demokradiya a yau
cikin shirin wane ne amfani da yara a zanga-zangar rashin biyan albashin malaman firamare a jihar Taraba abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Ba shakka Najeriya ba Afirka ta Kudu bace karkashin mulkin wariya wacce a 1976 yan sanda suka bude wuta kan dalibai da suke zanga zanga a birnin Soweto suka halaka biyu suka jikkata wasu da dama. Tilar za ta tausaya malamai da suka yi shekara ko kusan haka a jihar Taraba ba a biya su albashi ba. Duk da haka masu sharhi suna ganin an yi ganganci ko rashin tunani na saka yara kanana kan tituna suna zanga zanga a madadin malaman su domin komai na iya faruwa. Gashin fidar da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Na baya bayan nan mako shine zanga zangar da yaran makarantun firamare suka gudanar a Jalingo fadar jihar. To ko me yasa wayannan malaman ke amfani da dalibai a yanzu ga ta bakin wasu malaman da masu jagoranci jerin kwanon.
Kai wannan zanga zanga ne wata takwas ba biya mu albashi ba kuma babu labarin ranan da za a biya mu wannan albashi. Mu muna aiki. Ba mu san dalilin da yasa aka hana mu biya ba mu ga alaman biyan bane. An ce ana bincike akan bococin mu har yanzu ba mu ga alaman cewa za a biya mu ba.
Sike muna wannan zanga zangan don gwamnati sun ki su biya mu kudin mu. Aba mala mu muna da iyali muna da yaya haba yanzu watanne nawa akwai masu wata 12 14 kamar ni mai magana ina wata 9 yau ba biya ni ba me zan ba yaya na
mun ga mun tabi da saki tun yaushe muna tabi
wannan batu dai ya mako har zuwa gwamnatin jihar Taraba inda ko ta bada umarnin dakatar da wasu shugabannin makarantun firamare da ke fadar jihar Sutara bisa abin da ta kira wasa da rayukan kananan yara. Honorable Samuel Audu Galadima na mako cikin commissionerin hukumar bada ilimin bai daya a jihar ya ko bayyana dalilan su na daukan wannan mataki.
Ba da nauyin zuwa zuwa da musuna cikin titi baka nan to sun tsayar kana zuwa dukkan hanya ka a da yara kana salari abin da yake mun kashe bukatar to kudin ta da su fara su yi da musuna su an tija su kare amma suka sa yara gaba. Get away, pick up site in the street. This is child delinquent, child abuse.
A dakar kungiyar malaman Najeriya in Unitarian Jihar Taraba ta yi fagum da bakin ta. Yau ko me iyaye ke cewa game da wannan zanga zangar lumanan da yaran suka yi?
Sunana Abubakar Bashir.
To Malam Abubakar Bashir, ya kaga zanga zangar da yayanku suka yi?
Eh, zanga zanga an yi shi amma gaskiya bai kyauta ba tunda da yara kanana aka sa kan titi ka suna ihu to kaga haka bai kyautu ba. Amma malamai suna da gaskiya ta gefen gwamnati ba duba musu haƙƙinsu ba. Ya kyautu a biya su haƙƙinsu.
Ta ba mu ji daɗi. Abun da sa ka sa karana ga yara kanana kan hanya gaskiya mun kuma bamu ji daɗi ba.
Kan haka na tambayi barista Modibo Bakari masanin shari'a shin akwai abin da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan haƙƙin yara?
Eh to tsarin mulkin Najeriya kaman sashi na daga 33 har zuwa da 45 har 6 duk wani yancin dan adam wanda aka bayar a babi na hudu na tsarin mulkin Najeriya na 1999 Constitution Chapter 4 ya an ba shi ya ba mutanen manya kawai ba ya hada har da yara
saboda ka yara suna da yanci ko malaman su suna da yanci su sa yara su fita kan tituna suna zanga zanga saboda gwamnati bata biya malaman albashin su ba
a to ai ka san shi zanga zanga da kansa an sa shi ne a cikin wani barayi ne na wato collective agreement na tsakanin wato contract ne tsakanin malaman makaranta da kuma gwamnatin da suka dauke su aiki. Eh to shi ne da kafari primary ya bani mamaki domin gargacin Child Right Act na dokar Najeriya wanda take 2004 na Laws of the Federation of Nigeria wato dokar da ta ba yara yanci na kare wasu haƙoƙin yara wanda bai shafi manyan mutane ba. Yaran da kamar yadda aka ba da tarifi su shi daga haihuwa zuwa shekara 18 ko kasa da shekara 18 to suna karkashin wannan dokar ne. Wannan dokar ta samu asalinta daga Children and Young Person Act Law tun zamanin tura tun wato mulkin mallaka aka yi ta sabunta ta har zuwa yanzu da muka samu namu dokar. To akwai waɗansu haƙoƙi da yara suke da shi a wannan dokar. Haƙoƙin sun taru kamar haka. Na ɗaya suna da yanci ba za a sa su aikin ƙarfi wato hard labor kuma ba za a sa su aikin da ke hatsari ko alaman hatsari wato risk ko kuma vulnerability wanda ake kira a turance ko kuma aikin da ke da alamun fasikanci a ciki inda ake batsa da kuma wasu abubuwa da suka shafi rashin muru'a. a irin wannan ba za su shiga ba.
To saboda kin zanga-zanga na iya shiga karkashin ayyuka da suke da hadari?
Zanga-zanga idan ka dauke shi ta wani fanni, wato ana kiransa peaceful demonstration, yadda aka saba fada, wanda a karkashin tsarin mulkin Najeriya na sashi na 40, wato right to peaceful assembly and association, mutane suna yin sa a cikin zanga-zangar lumana. To amma komai na iya tasowa a wannan, na ɗaya kenan, ga babban mutum zanga-zanga ba aikin hatsari bane, amma ga yaro da yake bai san, bai kai shekarun tamizi ba, ba zai iya san menene abun hatsari a wajensa ba, ba zai iya mallaki hankalinsa ya gane menene ya kamata a yi a kowane lokaci ba. To irin wannan bai kamata yaro yana ciki ma kwata-kwata ba. Haka idan aka sace haka, an tauye masa haƙi a ƙarƙashin waɗannan dokokin da muke magana.
To saboda haka waɗanda suka sa su, kuma ana zargin cewa watakila malamansu ne suka sa su, saboda matsawa gwamnati lamba, wannan malaman sun keta ƴancin waɗannan yara?
Sun keta ƴancin domin yaran nan duka biyu iyayensu ba su da izini, koda da saninsu, koda da izininsu, a ɗauki yara a kai su faje irin wannan na gwagwarmaya, domin gwagwarmaya ce ko da ta lumana ce, bai kamata a kai su wurin ba.
Barista Modibo, sakamakon bayanai da kai na karya dokoki da ake yi da abin nan, ita gwamnatin jihar Taraba ta ɗauki mataki na dakatar da bisa abin da na fahimta kamar tara daga cikin shugabannin makarantu da ake zargi su suka jagoranci yaran nan suka fita suka yi wannan zanga-zanga. Shin a ganin ka wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya dace da laifi da su ake zargin malaman suka yi?
To ma ummul habaisi na abu, malamai sun yi kuskure, kuma wato abun da ake kira desperation, idan ka sa ma'aikaci ka tirfasa shi ya kai wani manzali na rayuwa, wanda shi ma kila ma a samu yaran su ma suna cikin zanga-zanga, yaran su na cikin su ma na cikin wannan abu. To gwamnati kuskuren da muke samu a ƙasan nan, ba a damu da tsarin mulkin Najeriya ba, ba a damu da dokokin da suka assasa tsakanin su na wato labor law da dokar kwadugo wanda take hada ma'aikata da gwamnati ba. In aka tashi a sauya haƙƙin su, kuma in ka dubi Labor Act na 2004 na Najeriya, wato dokar da ta shafi batun kwadugo a ƙasar nan gabaki
ɗaya,
biyan albashi na ɗaya daga cikin manya-manyan sharuɗa na wannan dokar da sun fita. Kuma kowane irin aiki da ake yi akwai sharuɗa na biya, akwai kuma sharuɗa na aiki. Malaman nan an daina biyansu albashinsu, sun kai wani matsayi ga dalilin ba domin sashi na 18 na tsarin mulkin Najeriya 1999, batun provision na wanda ake cewa na wadatar da ilimi kyauta a kowane ɓangare, ilimi ba zai samu ba sai in an samu malamai, kayayyakin aiki kawai da kuma makarantu, gine-gine da sauransu ba su ne ba da ilimin kawai ba. Rashin sanin makamar ko kuma su kansu malamai din sun shiga wani tsaka mai wuya. Don haka ba daidai ba ne su ɗauki yara su sa su cikin wannan halin, amma kuma gwamnati na da haƙƙi su tabbatar sun kare mutunci malamai din nan, su kuma malamai su dawo su kare mutunci ƴaƴan mutane da suke karatunsu, hatta da ƴaƴansu malamai din ma suna cikin wannan abu. Don haka har yanzu maganan nan tana kan gwamnati. Gwamnati ba su da ƴanci ko kaɗan su ci su ɗauki wani hukunci a kan malamai din nan, ba su da ƴanci kwata-kwata. Idan gwamnati suka ce za su ɗauki MP za su yi wani mataki, sai dai a yi reciprocity, su ma su nuna me suka yi wa malamai din, me suka aiwatar tukunna.
To
gwamnati ba su da dama ta yi wannan.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
‘Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruhu bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu ‘yancin ra’ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra’ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da aka Allah, kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Ibrahim Abdulaziz da barista Modibo Bakari da kuma ci Bashir Dodo ne da daidai da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To a taƙaice, gwamnatin Trump ta tsara tsauraran matakan tunkarar Koriya ta Arewa cikin 'yan kwanakin nan. Prime Minister Turkiya ya maida martani jiya Talata ga masu saka ido na tarayyar Turai waɗanda suka yi zargin an yi magudi a zaben raba gardamar ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da ikon sa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan wani umarni na ɗaukar Amurkawa aiki da kuma sayan kayan Amurka.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka da CD da ya bada umarni da kuma injiniyan wato Mark Ferguson, baba ya kuma ƙirƙi sallama da ku a huta lafiya.